This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Noma, Dalon, Niya da kuma murya Arewa. Masu son sauraron mu a na'urar computer duk lokacin da suka so haka suna daddana voahausa.com kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfiul Hashim Gumel. Muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hirar da wakilinmu Harun Dauda yayi da shugaban masu sana'ar kamun kifi, masu sana'ar kifi Abubakar Gamandi da ke jihar Borno da aka kame ƴan kungiyar tasu. Kana za mu kawo muku shirin da rashin tayi na Sanu Garba sai kuma rayoyin da ku masu sauraro kuka bari a wayan tarho. Amma fa duk waɗannan sai ku yi cika kulla labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yan sanda a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun kashe wasu 'yan bindiga biyu da suka bude wuta akan masu gadi a wata makaranta a daren jiya Lahadi a wajen gasar zanen barkwanci kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi. A cikin birnin Gilad da ke wajen Dallas an ce wani jami'in tsaro ya samu rauni kuma ana ci gaba da dubawa kasancewa za a iya samun bom a motar da 'yan bindiga suka yi amfani da ita. Jami'ai dai ba su tabbatar da ko su waye 'yan bindiga ba. An yi jinyar dan sandan a asibiti har an sallame shi. Ƙungiyar da ke hankorin faɗin albarkacin baki da ake kira American Freedom Defense ta ce ta shirya wannan gasa kuma ta yi alkawarin baiwa duk wanda ya lashe gasar kuɗi $10,000. Mutane dai sun zuba hoton bidiyon barkwanci sama da 350 saboda gasar.
Ɗaruruwan 'yan matan da yara ƙanana na ci gaba da karɓar taimakon agajin gaggawa a wani sansani bayan da aka ceto su daga dajin Sambisa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mayakan ƙungiyar Boko Haram ne dai suka tsare su na tsawon lokuta da ba a tabbatar ba. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta ce an ɗauki matan da yara su 275 zuwa sansanin Malkoho da ke yankin Yola domin a ba su kulawar kiwon lafiya da abinci da kuma shawarwari bisa la'akari da akubar da aka gana musu. Wani jami'in sansanin ya ce yawancin yaran ana ba su kulawa kan rama da rashin samun abinci mai gina jiki. 21 daga cikinsu kuma ana ba su kulawa domin ciwon da suka ji a dalilin harbinsu da aka yi. Mafi yawancin matan da ƙungiyar Boko Haram ta kama suna amfani da su ne wajen bauta da kuma kariya. Jami'ai dai sun ce suna ƙoƙarin su gano inda mata da yaran suka fito domin babu alamun sun fito ne daga inda aka ajiye 'yan matan nan sama 200 da aka sace a garin Chibok a shekarar ta wuce.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ƙara samu wasu mutane hudu daga baraguzin rusassun gine-gine da ransu kwanaki da yawa bayan gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a Nepal, ciki har da wani mai shekaru 101 da haihuwa. 'Yan sanda sun faɗa a jiya Lahadi cewar an samu wani mutum kilomita 80 a arewa maso gabayammacin babban birnin ƙasar Kathmandu. Ma'aikatan agaji sun fitar da rahoton ceto mutane uku a garin na Sindulfancho da ke yankin arewa maso gabashin birnin Kathmandu. Amma jami'ai sun ce kwanaki 8 bayan gagarumar girgizar ƙasar tsammanin samun ceto wasu mutane na gushewa, kuma adadin mutanen da suka mutu zai haura 700 da aka yi kiyashi a halin yanzu. Har yanzu ba a san inda dubban mutanen suke ba, ciki har da mutane 1,000 da suka je ƙasar ziyara daga Turai.
Magajiyar garin Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka, Stephanie Rowland Blake, ta ce an kawo ƙarshen fitan dare da aka sa a yankin. Duk da yake masu zanga-zanga sun gudanar da gangami a wajen ɗakin taron da ke garin na Baltimore, sai dai ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan Amurka sun soki wannan dokar hana fitan da ya sa a yankin na Baltimore. Jim kaɗan da bayyana ɗage wannan dokar ce gwamnan jihar Maryland ɗin Larry Hogan ya ce sojojin nan da 'yan sanda su 400 da aka kawo yankin na Baltimore domin samar da zaman lafiya sun fara komawa biranen da suka fito. sai dai ya ce dokar ta baci za ta ci gaba da aiki har sai sojojin gaba ɗayan su sun koma daga inda aka dauko su domin zuwa Baltimore su yi aiki. Labaran duniya kenan kuka saurara. To dama dazu na cewa Haruna Dauda kare ya nisa. Ga Haruna da shugaban masu kasuwancin kifi na jihar Borno da aka tsare da ɗan kungiyar tasu.
Sunan Alhaji Abubakar Gamandi, shugaban masu kama kifi da sana'ar kifi na jihar Borno, sannan kuma coordinator wanda yake kula da North East na Borno State na Najeriya gaba daya, wanda yake kula da North East na masu kifi da ke Najeriya gaba daya.
Dan kare ka ziyarci a Jamhuriyar Nijar game da mutanenka ko kuma su masunta da ke wancan area da dai sauran al'umman da ke wancan yanki. Kamar wani hali ake ciki ne yanzu haka?
To gaskiya naje na ziyarci Nijar gabaki dayanta inda masunta suke masu sana'ar kama kifi. Dalilin tunanin watan gwamnatin Nijar su ci tausayin mu, su ba mu kifin mu, mu zo mu sayar mu samu abin da za mu ci. To kuma a ga dalilin wa'annan kuma sai na ga abubuwa masu dimbin yawa wanda yake yanzu ba ma kifin ne tunane ba. Su mutanen namu ma da suke cikin Jamhuriyar Nijar din yanzu su ne abin tunane a wajen mu yanzu.
Akwai wani abin da ya faru da su ne ko kuma akwai wani barazana da tare da su yanzu haka?
Eh, wato barazanan mai dimbin yawa shine na rayuwar su gaba ɗaya, dan ana iya wato ran su ya salwanta gaba ɗaya, dan ana iya rasa su gaba ɗaya, shine barazanan da nake tunane din.
Ba gari kamar an fara samun sauƙin wannan kuma kana maganan cewa ran su na cikin hatsari?
Eh, wato hatsarin da nake tunanin abin da su mutanen mu din suke cikin shi ne yanzu nan shine ba na su yan Boko Haram din bane. A'a, na ba su notice da aka yi da cewa su fita duka kan ranar Litinin, wanda aka ce duka wanda yake cikin wannan littar din bangaren Nijar din ya fita zuwa tudun Matsira. To abin da yake anan shine mutanen mu dukan su ba sa da abun hawa, sannan kuma su gwamnatin Nijar din ba su tala musu wani mota wanda za su hau ko kuma su kwashe su daga nan inda suke ba zuwa wani tudun Matsira. Sannan kuma gwamnatin mu na Najeriya su ma ba su tura wani wato motoci wanda za su kwaso su ba domin su ga sun kawo su tudun Matsira din. Kuma mutane ne dubanni wanda ake magana sama da mutum 60,000-70,000, to kaga a ce kuma an ba su wannan karamin lokacin, gaskiya shine muke ganin wato ransu din yana cikin hadarin rayuwar su.
Dan na fahimci ka waɗannan ƴan Najeriya ne ke zo ne a yankin wato Niger bangaren Lakshad din nan?
Eh, wato yawancin su din ƴan Najeriya ne. Akwai ƴan Niger din ma, amma in ka kula su ƴan Niger din ai ƴan gida ne a wurin, tunda duka garurukan da ke nan din wato shekaru aru aru ka zafe ai dukkan mutanen Niger din ne ke zaune. Amma to wanda da suka tafi yanzu gudun hijira din akasari dukkan mutanen mu.
Ko dama gudun hijira ne ya kai su can bangaren Niger din?
Eh, wato yawancin mutanen mu din yankan safa din gudun hijira ne ya kai su. To da yake da mutanen mu kuma duk da suka zauna masu sana'a ne na noma ko kama kifi din, to bantin sun je gudun hijira yawanci sun zauna a Boso da sauran garuruka. To kuma abubuwan da ya samu Najeriya ya fara samun ita ma Jamhuriyar Nijar din, to sai ya sa kuma duka suka koma cikin Chadi domin kama kifin su da kuma noma da suka saba din.
Akwai wasu batu da suka taso a kwanakin baya na cewa an ma hana mutanen ku shigowa da kifi ko kuma shiga da wani kaya ko kuma wani kaya ma daga can Nijar din zuwa Najeriya. Ya wannan batu yake na halin yanzu?
Eh, to wannan batun su hukumomin Nijar mun gaya musu korafin mu game da kifin mu da suka hana fitowan shi. Mun gaya musu rashin a ce kifin mu din bai fito ba domin an kama wasu da laifi daga cikin mu, to wannan ba a yi mana adalci ba. A domin su hukumomi ne, idan wani ya yi laifi sai a kama wanda ya laifi, wanda bai laifi ba a bar shi ya ci gaba da sana'ar shi. To kuma a ƙarshe ma sai muka ga abun a'a, abun muna ganin kamar bambanci ne ko dan mu mai ɗan Najeriya ne a tsammanin mu ne, domin mu muke wannan kasuwancin kifin kusan mu ne muka fi yawa. Domin abin da ya sa muka ce haka din, akwai su ƴan Nijar din karan kansu wanda yake a cikin difa, an kama ƴan Boko Haram sama da 100 abin da muka samu labari, kuma wasu ƴan kasuwa ne daga ciki mazauna garin. To amma duk da kama su da aka yi a zahirance ma bai sa an rufe kasuwan difa ba, an bar kasuwanci bai hana an san an bar abubuwan da ake yau da gobe ba. To amma kuma mai masu kifi din da an ce an kama su daga cikin sana'ar mutu kifi din, sai aka zo aka ce an dakatar da kifi din gaba ɗaya. To shine muke ganin gaskiya ko wannan bangare din ba mu na adalci ba, shine muka je mu ba su hakuri domin su kokari su bar mana damar mu da muke da din ta rayuwa tsakanin kasa da kasa mu ci gaba da yadda muka saba.
Kamar waɗannan mutanen da aka kama a cikin mutanen ku, su ƴaƴan kungiyar ku ne don ganin cewa kuna da rajista wannan kungiya, ƴaƴan kungiyar ku ne?
Eh, to wannan mutanen da suke cewa sun kama din ma har yanzu jita-jita ne, waiwai ne, wai an kama masu kifi ƴan Boko Haram, waiwai ne, mu ba nuna mana su a wato hukumance ba, a ce muna ga su waɗannan ƴan kungiyan ku ne haka ga su an kama su, wannan mu ma waiwai ne muke ji cewa an kama din, amma har yanzu ba mu tabbas da su waye aka kama, wannan ba mu san wato yadda abun ya kasance.
To ya makomar kayan ku ne yanzu? yanzu haka yake a hannun waɗannan mutane.
Makomar kayan mu mun nuna musu mun kuma da kifi wanda yake na sama da naira biliyan 2 kuma kifin nan idan mun dauko shi muna biyan su fito da kuɗin duwan da duk abin da ya kamata mu biya. To mun hawo shi wannan kifin da muke da ma yanzu da a ce za mu dauko shi adadin abin da za mu biya su kuɗin fito shine ainihin kuɗin Najeriya miliyan 119. To duk mun ga musu wannan cewa kifin nan namu muna kamawa ne kuma wasu suna saya daga cikin su daga cikin nan akwai wanda yake yatar da gidansa na gado ma yaji ya kama wannan sana'a ko wanda yake bashin banki ya dauka yaji yana so wannan kifin akwai wanda yake kuma yadda aka saba da yau da gobe ake cikin wannan kasuwancin to kuma duk da haka ga sun rike saboda haka in suka rike wannan kifi asara ne za su samu ta wannan kudade da na fadi kuma wanda ke gaskiya ba za mu sa ido mu gani mu ce wannan asaran ya tabbata ba za mu yadda ba gaskiya mu da mu tunanin mu kifin da muke da shi din wanda aka kama din a bari mu kwashi wanda ba a kama ba kuma a iya rufewa har sadda Allah ya kawo mu zaman lafiya sai mu ci gaba da yi amma wanda yake ya riga ya zama dukiya din to a bari mu fito da shi wannan shine abin da kullum muke biya musu
bari mu dawo baya nan batun mutanen ku dake can a Nigeria zaka wanda aka ba su wadin cewa su bar wannan gari zuwa ranar Litinin kamar tun yau shi aka ba su wannan wadi ne na barin wannan gari
to wannan wadin duka bai wuce mako daya ba domin duka cikin wannan da ya kasa daga faruwan abin da ya faru daga karangane duka dai shine da lokacin da yasa ya kamata domin kuma tun ma ba a ba su damar cewa su fita din ba dan tun da soja sojoji suna barin wasu tsubarai din to su ma talakokin suka fara ganin cewa ba zai yi soja burgu ba kai ma ka zo ka zauna wannan tun daga wannan lokacin da ya daga lokacin da abin da ya faru a karangane kasa da mako daya zuwa yanzu nan shine dai wannan abubuwan da duka suka faru a
Madalla Haruna Dauda kenan da shugaban masu fatautin kifi a jihar Borno. Yanzu kuma ga Salo Garba da shirinmu na gaba.
Akwai wani aiki wanda ya fi saura mu ne ana ta yi cikin sarari na yi. Ba san Allah shi ya yi mai kiɗa kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Allah shi ya yi mai kiɗa kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Ya kaba dubin sallah kake da kallon kulli ni ko kana gani na wawa Allah da zuciya yi kaiki in za ya binciken bayi ne
Allah
da ke dan mu da jera na filoli duk dai a gurin Ubangiji ba na tsafi ba na son budurwa ma ta wani ba ta kulliya sannan kuma ban taɓa mai da ƴan maza mata ba da na azage mu ya hana ni wargin banza.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana baban gidan direba daga Bali kamar hukumar
ba za ka yi bi ne min kuɗinka kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya
da rashin kai akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ne da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tai. To muku alƙawari yau zamu so mu tattaunawa ne akan sana'o'in arewacin Najeriya na gargajiya da fatan shugabannin kasar za su duba su kuma inganta su. Yanzu zan bar ku da wakilinmu Nasiru Adamu Alkaya ku saurari kashin farko na firar da yayi da sarkin makeran garki Abuja.
Muna tare da jagoran makerar da zai gabatar mana kansa da kansa.
Assalamu alaikum. Ni sunana Alhaji Adamu sarkin makerar garki village Anguwar Hausawa.
Alhaji Adamu ga dai na ga ana ta kere-kere kake daban-daban a nan. Kafin ma mu yi nisa ko za ka gaya mana irin abubuwan da ake kerawa a wannan makerar?
Muna kera fatanya, muna kera garma, muna kera gatura, muna kera lauje, muna kera abubuwa dai da dama zuwa gatura wanda ake sara ice da shi kuma da fatanyu wanda ake noma da shi a zamanance kuma muna yin hada langa-langa shawararrakin su haka.
Wato abinda watakila masu sauraro ko kuma in ce matasa za su fi so su sani shi ne yadda aka yi wannan sana'a tsohuwar sana'a ce. Amma ga shi har cikin wannan sabon zamanin kwamfuta da cigaba irin na fasaha zamani sana'ar nan tana cigaba da wanzuwa. Shin Alhaji Adamu me kake gani ya jawo wannan sana'ar ta wanzu har wannan zamani ne kuma ana ci riba?
Abin da ya jawo wannan sana'a na iyaye da kakanni kuma ba a yadda shi ba waɗansu ma har suna sha'awan su zo su koyi wannan aiki to waɗansu suna ganin wahalar shi saboda in ba mutum ya daure ba a zamanin nan ba duka yaro zai daure shi ba wayansu kuma saboda wahalar sun watsa da shi kuma saboda mun tashi muna tare da kakannin mu ne da iyaye mu ga suna yi har suka koya mana kuma muka saba da shi
eh yawa ya atuke ku za ga mun tsawon shekaru da kai wajen fara wannan sana'a kuma cin wannan sana'ar gadon ta kai ko kuma haye kai wato ma'ana kai a dare dai kawai ka fada
eh wannan sana'a na kira a asalin shigado ne nayi ta wajen kakana amma sana'an babana majemi ne amma kuma ni na gaji kira ta wajen kakana ne
oh wato jima aikin fata kenan
eh aikin fata kenan shi kira ta wajen kakana ne mahaifin tsohuwata to ta wajen shi na gaji wannan kira eh
ah idan da zamu koma baya shin a takaice me zaka cino daga wannan bari mu fara yadda abun mutane za su gane sosai ya za a yi mutum ya zama cikakken makeri menene yake bukata ya zama dole sai ya gada ne ko kuma zai iya zuwa ya koyi wannan sana'a
eh wannan kira mutum zai iya koyo amma dai mutum dole dai sai ya gada wa'ansu ma yan gadon ma wa'ansu saboda ana sanya su a makaranta to wasu makaranta sai hana sun kira sai su watsar da aikin saboda sana'ar kiran yana da wahala in ba mutum ya daure ba to da wuya mutum ya iya shi wanda suke da dama sai ga sun bar shi wanda suka daure in suka zo koyo sai ga sun suka ce riban kira yawa
din wata kila a tarihi an dauko wannan sana'ar da kira wata kila tun zamanin Annabi Dauda ne ina jin ake cewa wannan sana'ar ta samu asali shin wannan shine tarihin koko ko kuna da wani tarihi na daban
wannan shine tarihin abin shi domin shi kira dama ya samu tarihi ne daga Annabi Dauda da kuma kaga suna tare da wannan sunan shi
wannan zurkal zaini kenan
akwai
ma labarin zurkal zaini inda ya je ya samu wasu mutane a ƙarshen duniya ya juju ma juju kenan ya yi amfani da ƙarfe ya tare wata kafa da suke ƙoƙarin shigowa shi ma akwai wannan tarihi
insha Allah wannan ni ma na tashi dai na ina jin wannan tarihin
kibiya a matsoni duk da turmi su suke kuku da ƙarfe gagari baki daya sannan matoni wanda ke ɗebe wuta da matsakiya mai tsaga ƙarfe kwaf daya da matankwari mai tankware ƙarfe kuma koko ya lallawo ya shidu ya da yaraya kaya na kira nan kaɗan muka ambata na ƙasa ƙasa a cikin ƙasar Nigeria da mun tsaya mun dage damtse ƴan uwa a faje na kira ba a fin mu a duniya
tarihin nake jin wannan a wajen kakannina
ma alhaji Adamu me zaka tuno kika gaya ma asalin wannan sana'ar wacce take ta gado ne
asalin wannan sana'a asalin ta tun kaka da kakanni tun annabawa wannan asalin kira ya samu har zuwa yanzu kuma ana nan ana ci gaba da shi mutanen zamani ma suna zuwa suna ce mana mu bar wannan aiki mu koma aikin zamani mu ce ba zai taba yiwuwa ba bai za a yi a watsar da aikin gargajiya ba zai yiwuwa hatta yan boko ma da suke boko nan a cikin Abuja nan dole sai sun zuwa su nemi wani abu nan namu na gargajiya wanda za a dauka a je a nuna ma duniya cewa wannan aiki na namu na gargajiya na kaka da kakanni da iyaye duka dole suna zuwa nan haƙi gidan talabijin ma na Abuja ma sun taba zuwa nan da turawa da yawa da suke zuwa nan su a kawo su a nuna musu sana'a na gargajiya wanda ake na gargajiya iyaye da kakanni aka tashi ana yi za a kawo suna makera nan za mu sa karfe a wuta mu buga mu fatanya mu wannan har mu sanya karfe a wuta mu lashe mu taka shi da wuta a ga bature yana dora hannu a kaina kara
kafin mu iso ma wannan abubuwa na ban mamaki da su makera suke yi bari mu sawa mutane hoton yaya makera take na san dai lokacin da nake makaranta malamin mu na Hausa yana cewa akwai abubuwa da ake bukata su zuga zugi da ake kura wuta da su shin na ga zuga zugin ma yanzu har da na zamani da wanda ake wainawa da gangaren shin waɗanne abubuwa ne maki ne ke amfani da su a makera wacce ta ga wata?
Abinda makera ke amfani da shi a makera wanda ya ga wata, kaga akwai zuzzuge, akwai awartaki, akwai kurfi, masari, akwai guduma, akwai hamma, akwai awartaki, akwai majayin wuta, duk akwai shi a makera. Akwai makera shine ake kira uwar makera ga ta.
Oho, ita riya ce zama uwar makera
ita uwar makera yadda ta zama, saboda nan wannan dutsen mu muna kira akan dutse ne ba kamar yadda ake a Yobe, muna yin kira irin na da akan dutse muke. In mun gama kira akan dutse sai mu koma can mai kira wanda za a lalace ta a gyara jikin karfin yayi kyau. Duk da kake so ka sarrafa shi sai ka koma can kan mai kira shi ne ake kira ta uwar makera. Sai kuma bakin huta nan ka ga shi nan muna kira shi bakin huta, wanda za a zuba wuta a zuba gawayi ana hurawa da zuzzuge na fata, ba irin na zamani ba. To dai ka zamani ne yazo sai muka banda fata muka kama na zamani, amma still har yanzu na fatan muna na zamu kokarin shi ni na iya hada shi, amma zuwa gaban ma za mu zo mu hada shi mu zo mu aje saboda tarihi, saboda yaran baya su zo su gani. Yawwa,
wata kila za a ga cewa kuna amfani da gawayi. Abinda gawayi akwai abubuwan da kuke amfani da su waɗanda suke iza wannan wutar ta iya narkar da ƙarfi?
Muna amfani da gawayi ne, ba na kowane icce ba. Muna amfani da gawayi na ƙirya ne, wanda za a je a ƙone ƙirya a jeji. Da muna zuwa ne da kanmu mu je mu ƙone ƙirya, mun ga ƙone ƙirya ɗebo mu zuba abu mu zo da shi gidan mu. To shi gawayin ƙirya ya fi nunar da ƙarfi, komin girman gaba ƙarfi idan aka zuba shi a wuta zai narkar da ƙarfi komin girman shi. Ba kowane gawayi ne muke amfani da shi yanzu irin gawayin zamani da ake girki da shi ba, gawayin ƙirya muke amfani da shi.
Da zuwa akwai suna wani abu da na tabbatar Hausawa matasa da yawa ba za su sani ba, wannan awar fiki ɗin da ke kira. Na san sun san guduma, za su yi jin guduma zuga zugi da waɗanda za su gani, amma menene wannan awar fiki?
Hantsaki, hantsaki mai wanda ake kama, wanda ake kama ƙarafu da ita, wanda ake kama ƙarafu.
Jama'a, za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba da firar. A madadin bakon namu Alhaji Adamu sarkin makeran garke Abuja, da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya, da Chubahiro Dudane wanda ya shirya mana sauti, ne Salu Garba ke muku fatan alheri.
To madalla, kada a shagala, waɗannan daɗaɗɗen shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kuma yanzu agogo ce karfe 3:22, daman ɗazu na'ura ne ta so ta kawo mana cikas ta samu na waka, amma dai yanzu a shakata da wannan faifan.
Akwai wani aiki wanda ya fi saura mu ne ana ta yi cikin sarari ne.
Akwai kare mu daga yau.
Ka san Allah shi yayi mai kiɗa, kuma Allah shi yayi mai karatu kullum. Allah shi yayi mai kiɗa, kuma Allah shi yayi mai karatu kullum. Ya ka ba dubin sallah kake da kallon kulli, ni ko kana gani na wawa. Allah da zuciya ya ka aiki in za ya binciken bayi ne. Da shi mu da jera na filoli duk dai a gurin Ubangiji. Ba na tsafi ba na son budurwa, matar wani ba ta kulliya indanni. Sannan kuma ban taɓa mai da ‘yan maza mata ba, da na azage mu ya hana ni wargin banza.
To madalla, yanzu mun zo ga rawayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana baban gida direba daga Bali, kamar hukumar Taraba a Najeriya. A ra'ayina shi ne ina son ga shugaban 'yan sanda na yanzu da duk maganan cewa 'yan sandan da suke tsayawa hanya suna karɓan kuɗaɗen mu direbobi ya ragu to musamman a jihar Taraba kam abun bayan sanda ne kawai ba har sojojin Najeriya gabaki har sojojin mu na Taraba musamman sojojin Baruwa ma kowane lokaci ka je zaka tafi zaka ba su sai ka ba su naira 50 in zaka dawo sai ka ba su naira 50 idan baka ba da kudi ba kuma za su ba ka kashi dan Allah dan da muna roko sabon shugaban kasar Najeriya kan musamman mutanen Taraba mu da muke lungu wajen Baruwa Jambu Takum muna cikin matsalan mawuyacin hali maganan jami'an tsaro sun matsa mana maganan karɓe-karɓen kuɗi wallahi ba ta barin mu sake muna so mu yi lodi wani lokaci mu tafi ma muna tuna kuɗaɗen za mu kashe hanya dan Allah ran da muna roƙon sabon shugaban ƙasar Najeriya da kuma sabon shugaban 'yan sanda na Najeriya su taimaka zuwa mu musamman mutanen Taraba da Ido Rahama musamman mutanen Bali Baruwa Jambu Takum duka ina roƙon Allah ya ba mu sa'a kuma su ma da za su shigo office nasu da niyan yiwa ƙasa aiki Allah taimake su Allah ya sa su shiga lafiya yiwa talakan Najeriya aiki lafiya kuma Allah ya rafa su da mahasa da lafiya mai magana Babangida Taraba a ƙaramar hukumar Bali a gode ya anjima.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Idris Adamu ƙaramar hukumar albasa ta jihar Kano a tarayyar Najeriya don Allah da annabi ina so sashen sai mun aka koyi sar da murna ta ga sabon zababben shugaban mu na Najeriya wato General Muhammadu Buhari kuma don Allah do annabi ku sake isar mana da roƙon mu gare shi don Allah do annabi da ya duba halin da malaman primary suke ciki a Najeriya saboda rashin tsari da zalunci irin na gwamnati irin ta Najeriya in aka ce malamin makaranta ne kai to kai kuma an yanka maka kazar talauci amma idan aka ce ma'aikacin lafiya ne kai ko da baka sabon da kake ba to kai an yanka maka katar arziki dan Allah dan annabi ke maka ya ceto ilimi tun daga tushe ba iya sama ba tun daga tushe kamar yadda aka sanya ilimi masu lafiya tun daga tushe aka kula da su to haka su ma malaman makaranta tun daga primary to ban ba aikin da yake aikin koyarwa muhimmanci amma kuma in aka ce malaman makaranta ne kai to kai ka gama da talaucin duniya dan haka dan Allah to annabi jinan Muhammadu Buhari ka duba wannan zalunci da ake mana ka farfado mu daga cikin wannan hali da muke ciki domin a inganta aikin koyarwa wani ma ya gani ya sha'awa.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice da dan mutanen Gumel.
To ɗaruruwan 'yan mata, mata da yara ƙanana na ci gaba da karɓar taimakon agajin gaggawa a wani sansani bayan da aka ceto su daga dajin Sambisa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mayakan ƙungiyar Boko Haram ne da ya suka tsare su na tsawon lokutan da ba a tabbatar ba. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta ce an ɗauki matan da yara su 275 zuwa sansanin Malkoho da ke yankin Yola domin a basu kulawar kiwon lafiya da abinci da kuma shawarwari bisa la'akari da irin akubar da aka agaza musu. An ƙara samu wasu mutane hudu daga baraguzar rusassun gine-gine da ransu kwanaki da yawa bayan gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a Nepal a ciki har da wani mai shekaru 101 da haihuwa. 'Yan sanda sun faɗa a jiya Lahadi cewar an samu wani mutum kilomita 80 a arewa maso yammacin babban birnin ƙasar Kathmandu. Ma'aikatan agaji dai sun fitar da rahoton cewa mutane uku a garin da ke yankin arewa maso gabashin birnin Kathmandu, amma jami'ai sun ce kwanaki 8 bayan gagarumar girgizar ƙasar tsammanin samun ceto wasu mutane na gushewa kuma adadin mutanen.
To madalla a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyyar gaisuwa ga wakilinmu na birnin Eko, wato Babangida Jibrin na rasuwan kawunsa Ladan Kwantagora wanda ya rasu ranar Juma'a, Allah ya ji kansa da rahama. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ɗan mutanen Gumel Sarfilu Hashim wanda ya tayin gabatarwa da Cubahiro Diodone da ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Charles, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da la'asariya kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri Phil, sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.